gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne, shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Akan mita 25, 31 da kuma 41. Ana kuma ya kama mu a birnin Yamai a gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a. Kana kuma za ya kama mu akan VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kuma si a kasar Ghana kuma za ya kama mu a gidan radion nan na radio na Alpha Radio. Za kuma ya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com.
To masu gabatarwa Sarfil Hashin Gumel ne
tare da ni kuma Yusuf Aliyu Harande.
To a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau ma ranar 5 ga watan Maris na shekara ta 2019 shirin namu zai magana ne akan irin rawar da kuɗi ko soyayya ke takawa tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare a yankunan ku.
To ai ka san dama da dama akwai raɗi-raɗi ko kuma akwai zarge-zarge da ɗalibai kan yi na cewar ana karɓan abun goro a hannunsu ko kuma akwai soyayya da ke kai komo a tsakanin ɗaliban da malaman, wanda ake ganin cewar ma hakan yakan haifar da koma baya ga shi fannin ilimi.
Kare da gaske. To yanzu dai za mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi a shafin Facebook, inda muka yi tambayar cewa wace irin rawa kuɗi ko soyayya ke takawa tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To shi wannan mai wasika ta farko Malam Sarafili cewa yayi a salam yau da gobe. Babu shakka soyayya tana matukar tasiri a tsakanin malamai da ɗalibai, domin idan ɗalibi ko ɗaliba tana soyayya da malami, to zaka ga cewa zata ci jarabawarta, in ji shi Malam Hassan Dogon Faci ba tsari.
To fa, to shi kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rajo cewa hakika kuɗi da soyayya na ƙara takarwa tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare a yanki na karamar hukumar Rijau, domin duk ilimin dan talaka ba zai ci jarabawa ba. Wato sai da kuɗi
yake, sai da kuɗi yake da shi,
Allah ya kyauta.
To shi kuma Bilyaminu Ma'azu ɗan mama cewa yi fatan alheri gare ku malaman yau da gobe na sashin Hausa na muryar Amurka. E tabbas soyayya da kuɗi suna taka rawa, rawar ma har ana iya kiranta rawar gaban hantsi a makarantun gaba da sakandare, duk da cewar ba a taru duk aka zama ɗaya ba, ma'ana wasu malaman ba ɗaya suke da saura ba, haka kuma wasu ɗaliban su ma ba haka suke ba a gaskiya, domin akwai adalci a tsakaninsu a wannan fage. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana sauki a wannan matsala da ke kai komo a cikin al'ummarmu. Amin.
To amin. Shi kuma sakon gaba ya fito ne daga Ibrahim Salisu ɗan Kaduna, ya ce eh hakika yau da gobe gaskiyar magana a makarantun gaba secondary wato jami'a kuɗi suna taka muhimmiyar rawa ta wajen kada wanda bai bada kuɗi ba, sannan shi kuma wanda ya bada kuɗi zai ci jarabawar shi. So wanda ya bayar ba za a kayar da shi, wanda kuma ya bayar
shi kuma zai wuce eh,
suka ce garanti
ke da eh. To shi kuma Umar Adamu Katagum cewa yi amfani da kuɗi ko soyayya wajen kai ɗalibi wani mataki a sha'anin ilimi ko kaɗan bai dace ba, wannan san bai dace ba, cin hanci ne kawai za a kira shi tsagwaro. Kaga shi na shi fahimtar kenan.
Eh to haka ne, tunda dai babu hanyar ka'ida da kuma aka shi faɗa aka ce ayi ba kwarai ko da shi da matsaloli da yawa. To shi kuma Yusuf Muhammad Ginan Dare cewa a gaskiya suna taka rawa wajen magudin jarabawa a makarantun gaba da sakandare, kuma abin da ke janyo haka shine kwaɗayi na malamai da san banza na ɗalibai. Wato kowa da laifin.
Eh kowa watan in an ce
kwaɗayi ga malamai san banza ga ɗalibai. Wato ba za a zauna ai karatu ba a yanda ya kamata
haka ne.
Jarabawa ba. To Allah ya kyauta.
To amin su ma'am. To kaga shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa yayi hakika kuɗi da soyayya suna tasiri sosai a tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare. Duk kuma waɗanda yayi karatu a irin waɗannan makarantun ya san da haka, domin su kan su kan manyar da suka mayar da AAA ko kuma AAA, wato yana nufin kenan idan ma malamin ya zo ko kila a ce ɗalibin bai ba da abun gora ba sai malamin ya ce a to ai shikenan
haka,
to ka gane sai ya ce hakika ni ga nauni ba jiyo ba dan watu, haka ta faru da shi.
Wato wannan shine sheda gani da ido.
Eh lalle. Tunda shi ka jima a shewa ya faru da shi ne.
Ya ga to Allah kyauta.
To Allah mare.
To ga bako daga Bashir Kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi. Ya fara da sallama ya ce gaskiya ni kam ayo banda abin da zan ce a wannan tattaunawa da kuke yi a wannan fili ne yau da gobe. Ban iya muku fatan alkhairi ku tashi lafiya wato. To
shi watan ya ce yau bai da wani abin cewa kenan.
To mun gode kwarai da gaske.
To sai Muhammadu Bako Jatkori da Magaram ya ce tabbas kuɗi da soyayya suna taka rawa sosai a makarantun gaba da sakandare wajen karɓar da ɗaya koko wajen karɓan abin goro tsakanin ɗalibi da malami don samun wucewa matakin gaba ta koyaya. Su saboda haka ya kamata malamai su ji tsoron Allah. Wata shi nashi yana ganin cewar malamai fa su ji tsoron Allah kada a ce wai sai kun karɓi abun goro sannan ku ainihin ba ɗalibi ko ɗaliba da
mata. Ɗaliban su ji tsoron Allah mana.
Eh kwarai da gaske.
Abinda ake ba wai abu bane na kirki ba.
Eh kwarai da gaske.
Haka. To ga sakonmu na gaba ya zo daga Muttaka MTK Shawu Takai. Yawa Lasana Takai. Daga jihar Kano suka ce tabbas suna da matakar tasiri la'akari da yadda ɗalibai da yawa soyayya ko kuɗi na taimakawa wajen rugujewar hakokin karatu musamman idan ɗalibi bai mayar da hankali akan abin da ya kawo shi makaranta ba ta hanyar rabuwa da abubuwa guda biyu soyayyar da kuma kuɗi.
To kaji shi kuma ai kaji nashi kenan. To ga kuma wani barkaji nashi na Liliya Makuku Sani Makuku yace salam yau da gobe, hakika kuɗi na taka rawa ga soyayya tsakanin ɗalibai da malamai. Hasali ma yanzu mata idan baka da kuɗi ko kallo baka ishe su ba, domin yanzu kashi 90 na soyayya ta ta'allaka ne akan kuɗi, kashi 10 ne kawai yake akan gaskiya.
To sai sakon Suleiman S. Fulani Hura Girke.
Eh wata wani gari ne a nan jihar Zamfara ake cewa Hura Girke.
Ikon Allah. To yace ikon Allah kenan, gaskiya kuɗi da soyayya suke kan gaba wajen malamai. Duba da su ake amfani a taushewa wasu haƙƙinsu, ma'ana ana hana mu wato ana a Hausan tashi da dan sarkake a nan, ma'ana ana hana mu a matsayin su baya wanda ya to wanda ya musu yana da magana dai kamar yanda muke na kowa ne.
To haka dai. To kaga shi kuma Alhaji Hassan mai waya kan giwa cewa yau da gobe ai abin da ke faruwa tsakanin ɗalibai da malamai a makarantun da ke gaba da sakandare abin kam sai dai a ce Allah ya kyauta. Ko kuma sai a ce lalle sai dai a ce Allah ya kyauta dan wai an cuci na ƙauye amma kam abun babu dadin ji ko kadan sai dai kuma duk abin da ake yi ya kamata duka bangarorin biyu kowa ya ji tsoron Allah, watan yana nufin da malaman da su kansu
ɗaliban haka. To akwai sako daga Suleiman Adamu Tandare Fataskum ya ce ya dogobe ikon Allah, hakika kuɗi da soyayya suna matukar taka rawa a makarantun gaba da sakandare. Domin ni ga naune ba jiyau ba, malami da ɗaliba suna soyayya wanda har ta kai ga aure tsakanin su a tashi lafiya. To kaga mutane da yawa sun wato sun ga wannan abun yana faruwa idan su
kwarai kwarai. To kaga shi ma Umaru Lawal dan Fulani cewa ina kira ga malaman makarantun gaba da sakandare da su ji tsoron Allah, haka su ma ɗalibai su ji tsoron Allah. Duk yarinyar da suka lalata ko kuma suka lalata mu wani yaro rayuwar shi, to su san da cewar fa a gobe kiyama sai sun je sun bada ainihin ba'asin abin da suka yi na da lalata ce in kuma wani abu da wa'innan ɗaliban.
Wannan haka yake. To akwai sako daga Muhammad Sabi Isa Bangida ya ce ya dogo ba gaskiya kuɗi na matukar taka rawa gani, dalili ku shine idan baka ci jarabawa ba kuma baka da hanyar samu to sai ka saki kuɗi take zaka ci jarabawarka.
To kaga wannan nashi fahimtar kenan. To bari ka ji fahimtar shi kuma Buba mai goro gashuwa cewa yau da gobe komai na rayuwar nan ya canza, yanzu makaranta sai da kuɗi musamman makarantar gaba da sakandare, dole ne sai ɗalibi yana da kuɗi ko kuma ɗaliba sai tana da kyau wajen da zata wajen dan ta iya waɗannan makarantun. har ma yake iya cewa wai ai yanzu idan aka zo wajen da ake ainihin malamai ke umfani da damar su shine yace wajen yin littattafai da wannan ita wannan takarda da akan yi ake kira handout da turanci to wai ta nan su ma malamai suke ainihin azzaba musu su karba kudin su ko ta
malamai ana biyan su aiko akwai albashi da yake biyan su ko ta makaranta
to haka ne kwarai to amma shi handout din nan ai ka san ba doka bace
ba doka
amma dai in ma koma menene yanzu ai tunda akan layi muna tare da likitoci guda biyu za su yi muna karin bayani
to shike da wannan gaskiya ne to
muna da wasika gaba ko
to akwai wasika gaba da ta fito daga Muhammad Sabi Isaban Gida wato mun karanta wannan ko
to mun karanta
to haka ne to akwai barmaje mu kan sakon Kinun Sani Nusari yace salama su gabatar da shirin yau da gobe kuna yi muna jin dadi gaskiya kudi ya fita ka rawa sosai domin soyayya ma sai da kudi ake yi ku tashi lafiya
to a wasika mu ta karshe ayo ta fito ne daga gurin Abubakar Kawu Girgir sai yake cewa babu shakka kudi da soyayya suna taka rawar gani a tsakanin malamai da dalibai musamman ma dai malami da dalibin makarantar gaba da sakandare amma kuma rawar yace rawar rawar da take ta kudi ke takawa mummunan rawa ce wanda yake ganin cewar za ta haddasa fitina ba kadai wai ga daliban ba har ma ga al'umma baki daya to kaga dai abin da yadda ba a cewa komi
to wani haka yake
to yanzu akan layi kai tsaye muna tare da Dr. Nasur Damuwa wanda yake malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto wanda kuma yazo nan kasar Amurka nan jihar Florida yana yayi karatu a gurin kuma ya kammala karatun shi na digirin digirgir kuma kaga dai babban malami ne
ya zama likita kenan
sannan kwarai da gaske sannan akan layi shi ma duk da haka muna tare da Dr. Usman Isyaku wanda yake shi ma malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria to kaga dai yanzu sai mu tura musu mu ji me za su ce ga dai ra'ayoyin mutane sai mu ji me za su ce
to idan lokaci ba mu dama ko muna son mu bude layi don mutane su kira su ma mu ji idan suna da tambaya ko wani abu da suke tare da shi
eh gaskiya ne
to mun fara magana Dr. Nasiru kana tare
yawa
hello Dr. Nasiru
wa alaikum salam
yawa sadai na gajiya
ba gajiya wallahi Allah mu ya aiki
to alhamdulillah
to Dr. Kaji maudu'in mu na yau ko Dr. Nasiru Damuwa
na'am
to kaji kuma mutane korafe-korafen da dalibai ko mu ce to dalibai suka aika mu na me zaka ce dangane da abubuwan nan da suke ta kokawa akai
to akwai wannan matsalolin gaskiya na neman kuɗi ko amfani da kuɗi ko kuma hulɗa tsakanin mata da maza domin samun cin jarabawa ko wani abu da ke faruwa a su makaranta ne amma dai a kodan na baro dai yanzu nan karatu nan Dan Fodi abin da sautin gaskiya nan Dan Fodi University ina ganin so guda na ji wani wata matsala ta dan tun kawo irin wannan ba zan faɗi suna ba ko kuma in faɗi misalta ya kasance na tura samun da abin ya faru shi amma dai lalle an taɓa wannan amma daga baya aka zo aka walwale matsalar ina ganin aka daidaita dai sannan maganan kuɗi nan Dan Fodi musamman nan wannan faculty da kuke gaskiya ba a abin nan ko handouts ba a bari malamai su ban sani ba ko abin ya canza bayan labaru yanzu kusan shekara bakwai kenan amma ba a bari a yi handouts amma kuma kana jin wasu suna ba da suna koki suna kuka a wasu abin nan a wasu makarantun ne ko kuma wasu departments amma mun nan wurin mu gaskiya abin da sauki sosai
to Dr. Usman kana kan layi kai mako Dr. Usman Isyaku
na ina
yawa to Dr. Kaji a maudu'in mu kaji kuma abubuwan da mutane suka korafe-korafen su me zaka ce dangane da wannan matsala da ake ganin cewar ta yi katutu a cikin jami'o'in Najeriya musamman
wannan matsala jama'a assalamu alaikum wannan matsala dai da ake tattauna akan ta maudu'i ne sosai wanda ya kamata a duba a gani yadda za a magance shi ko da yake ba kamar da daktari magana wasu jami'o'in da sauki a kan waɗansu especially musamman ma mu na arewaci mu cika samun irin wannan matsalolin na da su samu yawanci a kudanci da misali. So ina ganin in har muna so mu tattauna matsalolin ya kamata mu fahimci menene yake kawo wannan matsalolin, saboda idan ba ka fahimci menene yake kawo matsala ba ba za ka iya magance ta ba. Amurgaji ina so yin magana kan abubuwa kaɗan. Misali, abu na farko da nake ganin ke jawo matsalar karɓan kuɗi tsakanin malami da ɗalibi ko kuma malami na miji yana neman ɗalibar shi mace. Abu na farko inda aka fara baro shiri shi ne tun wurin tantance ɗaliban da za a ɗauka a shigo da su jami'a. Yawanci yadda ake ɗaukan ɗalibai da ana duba a ga hazaƙarsu na zahiri wanda ba su yi saka jarabawa ba a shigo da su jami'a. Yanzu kusan ba haka ba ne, yanzu iyaye a matsa suke su tura ‘ya’yansu makaranta ko suna da hazaƙa ko ba su da ita, suna yaran suna da wannan abin da zala musu shiga makaranta. To wannan in aka kawo yaro ko yarinya ya suka shigo makaranta ba tare da ya kamata a ce sun haura matakan da ya kamata su haura ba, yakan jawo irin wannan abin. Yaro yake na mun cewa kuɗi ne zai bayar ya ci gaba da cin jarabawa ko kuma su zafi amfani da kusan fuskanta. Gyara a yi malamin ta samu da ta ci jarabawa. Abu na biyu kuma shi kansu malaman mu da ake ɗauka a jami'a yawanci hazaƙa kawai ake dubawa ba a duba da su wannan mutumin menene mu'amalarsa da mutane menene tarbiyyar shi. Ya ɗan mutum kawai ya kawo takarda yake a buke shi aiki a jami'a yana harka da yara. So ya kamata a ce akwai ta hukuma da take tantance mutum kama ɗauke shi a tura shi inda yara suke karatu. Banda kanakin shi ya kamata a duba a ganin mene ne mu'amalarsa. So abu na uku kuma akwai maganar shiga da yara mata suke yi. Wani lokacin Hausawa na cewa zuciya ba ta da kashi, za ka ga kana zo na yarinya ta zo ta yi wata shiga ta zo ta wuce ta gaban ka, idan wani ya yi haƙuri wani ba zai haƙuri ba. Ko kana zauna a ofis yarinya ta zo ta tantance abubuwa a fuskar ta kan ƙasa na ƙofa ta shigo tana ta jin ra'ayinka. In an tashi wani abu ya faru sai a ce a yi malami ne, amma ba a duba an ga cewa yara matan nan kuma akwai yadda suke jin ra'ayin malaman ba. So sai abu na hudu a gurguje shi ne babu dokoki da suke hukunta ɗaliban. In yanzu da aka yi doka da suke hukunta malami an yi shi na neman yari da amma ba doka da za ta hukunta ɗaliba don ta ji ra'ayin malami. Sai abu na ƙarshe shi ne talauci da yanayin taɓarɓarewar tarbiyya a al'umma.
To dokta, baka ganin dalilin da ya sa ba a yi dokar da take horas da ɗalibi ba kasancewar maybe ko kuma ana iya cewa dalilin da ya sa saboda ai malami shi ke da wuƙa da nama a hannun shi ɗalibi kawai ana jan ragamar shi ne. To kaga a nan za a ga cewa ai malami shi ke da ƙarfin ya ainihin yi wani abu wanda bai dace ba tsakanin shi da ɗalibinsa.
Eto misali kamar misali a dokacin hanci da rashawa aibin mai badawa da mai karɓa dukansu masu laifi ne. Idan babu mai bayarwa ba za a samu mai karɓa ba. So ya kamata a ce idan aka kama malami yana mu'amala da wata ɗaliba ya kamata a ce da ita da shi duka za a hukunta ba wai shi ya hukunta ba shi kadai. Idan ya kasance wa ɗaliban su ma sun san akwai hukunci idan suka ji ra'ayin malami. Malamin shi kanki ba za a zo a ji ra'ayinki ba shi ma ko yana so ya ji ra'ayinki ne tunanin akwai doka. Kaga duka hannun guda biyu an tare amma yanzu don ake kawai kamar malaman su ne masu laifi masu yin abubuwan kuma da yawa ba haka ba.
To bari na koma ga Dr. Nasiru. Dr. Nasiru, ta wace hanya ya kamata a ce an warware wannan matsala kuma an shawo kan wannan matsala ta daina faruwa a kasashen musamman na Afirka?
Ina ganin babban abu shi ne dai ko menene a yi rika kuɓa mai ake shi kamar training hakan ga. Kamar nan yanzu misali idan ka shigo kana ɗalibi sannan kuma misali kana abin nan aiki nan wannan makaranta da na yi ta University of Florida. Akwai abin nan da ake muku shamina haka game da yadda mutum zai tafiyar da kanshi tsakanin shi da ɗalibai shi da kuma malamai. Saboda guje ma faruwa ire-iren waɗannan abubuwa da training haka da kuma jawo hankalin mutane da nuna musu amfani ko kuma rashin amfanin ire-iren waɗannan kamar misali cewa sai an karɓi kuɗi da ɗalibi a sannan shi jarwa ko kuma kamar tsakanin mace da namiji ne a ce sai an yi wata hulɗa da mace kamin ta samu shiga ko kuma wucewa darasin da take.
haka ne da kazo kasar kai magana game da nan da kazo jihar Florida wanda yake nan cikin Amurka kasa ce ta ci gaba to idan ka kwanta da yanda ake a Najeriya da kuma yanda ka gani a nan mu'amala tsakanin malami da ɗalibai menene bambancin yanda ka gani a nan da kuma a gida
to akwai mamun tuna bamma sun aka don saboda ni kaga har yanzu shi wanda yayi supervising ina wanda zan major advisor na har yanzu ina magana da shi
sai ya baka shawara
ina ce mishi sa shi kuma yayi da ni in daina to abu ne wanda yake na riga na saba shi wato tsakani a can wurin malami an duke shi yanda ka san ni zan ce maka wani Allah
karaman Allah
to gap da ke tsakanin ɗalibi da malami yana da yawa sosai maimakon ya kasance hulɗa a yi mu'amala irin ta a dawo daidai da juna sai dai kai kuma kowa ya ba wani nashi haƙƙi na girmamawa to sai a shi malami lalle babban mutum ne wanda yake ya kai wani matsayi wanda abin ba a ko iya misalta shi
wato su nan suna son ka kira su da sunan su kenan malaman maimakon a gida sai dai ka kira
ka kara ka ce mutum
doctor
ko professor
ka dan sai kenan
wannan doctor dai ya ishi shi doctor wani doctor kiza ko doctor wani ya isa ba sai ka ce professor wani ko kuma irin dai wani duka sa ko na abu na abin nan kowa ya dawo gefe daya matsayi daya a yi mu'amala ta girmamawa tsakanin juna kuma gaskiya wannan abu na lura da cewa yana da amfani don amfanin shi babban amfanin shi ne yana da sauki ga ɗalibi idan yana da matsala ko wani abu idan wannan hulɗar ta kasance irin haka nan za ka yana sauki yana jin daɗin zuwa ya ce san malami da ya mishi bayani yana da bai gane wani abu da aka yi ba a makaranta.
To bari in ƙara wata tambaya nan Dr. Usman ko kuma dukanku kuna iya ku amsa mu wannan tambaya a ganin cewar za a ga cewar matsalar nan da take cinyewa tsakanin dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai akwai magana wanda ta shafi kunya da yarinya ko da malami ya neme ta da lalata in ya zo ba ta yadda ba ko kuma ta yadda ba za suna jin kunya ta fito ta bayyana cewar malami kaza ya neme ni ko kuwa malami kaza ya nemi in bashi kudi me yake hakan me ke wace illa hakan zai haifar ga fannin ilimi
to a tunani na kamar misali a jami'o'i ya kamata a ce akwai wata kungiya ko wani committee wanda za a kafa shi wanda yake harka da bayanan sirri ya zama cewa idan akwai malami wanda wata ɗaliba ta sa shi a gaba ko akwai wata ɗaliba wanda wani malami ya sa shi a gaba kamin abin da yi ta somi abin ya kamata ka kafa shi wannan kwamiti na sirri ka ba shi bayanin abin da yake faruwa a tar wannan abin tun kan me ya to akwai wannan ina tunanin za a rage mutuka saboda haka idan aka kama ka sai a ce maka a to ai ya kamata ka je kwamiti da kai kara baka ji ba shi wannan shi ma zai tabbatar da cewa da gangan ne mutum ne ke ne shi ne haka ina tunanin zai kawo mafita sosai
to a bari mu nemi bari mu ga su kuma sauran mutane da suke kan layi don mu ji nasu ra'ayoyin mu ji me suke da ko tambaya ce ko kuma wani abu da suke da shi ga ainihin likitocin namu da ke kan layi
to jama'a za a yi kiran lambar wayarmu wadda take 2022 2655 2655 sai a sa alama tara plus da ɗaya sannan a jero lambobin muna tattaunawa ne akan batun ilimi ya kuke ganin harkar ilimi ke tafiya muna da likitoci guda biyu na ilimi yanzu haka akan layi idan kuna so za ku iya kira domin ku yi tambaya a gare su to Dr. Nasiru Dr. Usman to kuna da jin yanda wannan lamari yake tafiya ban muna jira mutane za su kira waya yanzu mu ji idan mutum yana tambaya ko suna da wani abu da za su kara to kafin mu kai ga amsa kiran mu na farko ta wace hanya ya kamata a warware wannan matsalar hukumomi ko na ce gwamnati ta shiga ta warware matsalar nan domin samun ci gaban ilimi a Najeriya
Dr. Samuwa ina ganin kamar na farko da nace batun training din nan shine na daya, na biyu kuma likitan Dr. Usman ne sunan shi ko
Nadi
yayi wani magana da kitan da muhimmanci na yin kamar kungiya ta neman ansar bayana asiri. To amma ni ina ganin bai kamata a ce bayana asiri ba, ya kamata kamar ya kasance a yi kwamiti wanda ya ci shi rika bincike in mutum ɗalibi ko ɗaliba sun kawo kokensu, sai a yi bincike ta hanyar ba za a bayyana sunan shi ɗalibin ba ko ɗalibar, sannan kuma shi malamin kuma kada a yi saurin zargin shi ba tare da an yi bincike ba. So ire-iren wannan kungiya tana da umarni wanda ke makaranta ke iya wannan hukumar makaranta tana iya wannan kungiyar domin maganin ire-iren waɗannan matsaloli.
To idan na fahimce ka likita, kana maganar kamar a ce a yi wani kwamiti kenan wanda zai bincike. Da dama akwai waɗansu lokuta a baya da aka samu irin waɗannan abubuwa, aka kuma aka sa waɗansu kwamiti da za su irin wannan bincike na ainihin malaman da ke cikin jami'an. Daga ƙarshe sai kaga an zo an yi binciken, amma saboda abokin aikinsu ne sai su rufa mishi asiri, ba sa faɗan gaskiya a wannan rahoton wannan kwamiti ɗin. To ta yaya za a magance ita wannan matsala ta abokan aiki kuma?
To kaga abin da nake nufi ba wai a yi kwamiti lokacin da matsala ta samu ba, ya kamata a yi kwamiti tun kafin matsala ta samu, ya kasance dawwamannin kwamiti ne kuma zai iya kunshi abin nan, ba wai malaman jami'a Abubakar har da ma'aikata kamar irin su senior staff na academic staff na jami'a domin su adana, kuma ya kasance yana nan da womanni ne don ya kasance ko da akwai wannan matsala ta taso ga ɗalibi ko ɗaliba suna iya su je su same su kuma ba tare da an bayyana sunan ɗalibin ba, sai a yi bincike a gani ne sai yi hancin wannan zargin da ake.
To Dr. Usman Ɗazin, ka yi magana a game da nagartan malamai, ko kana son ka ƙara wani abu ne dangane da maganar Dr. Haɗanmuwa?
Sai kamar a ji maganar nagartan malamai, ina tunanin cewar kamar shi kwamiti ɗin akwai inda zai aika zai aiki a sauƙaƙe ba tare da laifin ya riga da ya faru ba, don tana a ce an rufa mana asiri. Misali, shi wannan kwamiti ɗin zai zama cewar kowace semesta ko kowane zangon karatu kowane ɗalibi ya kamata ya je ya karɓi wani form ya cike shi ya kai wata asiri wanda zai nuna cewar kawai shi mu'amalar shi da ɗaliban shi da malaman shi tana da matsala ko ba ta da matsala, in akwai matsalar ya faɗi yanayin matsalar.
To Dr. Agurguje, bari in tambaya ta ƙarshe, shi ta ce me wani kira da aka ga ɗalibai da suke irin wannan al'ada ɗabi'a, me za su fuskanta gaba yayin sun biya kuɗi sun karɓi jarabawa ko an ba su jaraba ba tare da sun yi ƙoƙarin sun ci ba, me zai faru da su nan gaba, wani irin kira za ka yi?
Ina kira da ɗalibai ke fahimci cewar duniyar gaba yanzu ba wai duniya ce ta takardar kammala karatu ne ba da ke ta aiki ba, duniya ce da take nuna cewa ke ka nuna wata ƙwarewa a wani abin da za ka iya yi sannan a biya ka da ke ta aiki. Idan mutum ya fahimci cewar ƙwarewa yake zuwa makaranta nema ba takarda ba, so ko da an ce mace biya kuɗi ya karɓi takardar zai ce a shi ƙwarewa ke nema, saboda idan ya fita wajen nema aiki a kasuwar aiki a kwarewa ce za ta ba ka aikin da ya yi takarda ba.
To Dakta, mun gode kwarai da gaske Dakta Nasir Ɗanmuwa da kuma Dakta Usman Isyaku, mun gode da wannan kira da kuka ɗauka. Lokaci dai abin da ba mu dama ya yi halinsa, amma mun gode kwarai da gaske da wannan.
Kuma sai mu ba mu masu bugowa hakuri don ba su samu damar bugowa.
Ba samu damar ɗaukar waya a yau ba haka.
To iyaka abin da za mu ɗauka kenan a yau, Malam Sarafilu, sai kuma idan Allah ya
kira. To yanzu a madadin Yusuf Haliyu Harande da ni Sarafilu Hashim kuma da Julie Lazar Gresham da kuma Patrick suka haɗa mana shirin, mun gode kwarai da gaske, sai a biyo mu gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Assalamu alaikum.